Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Wanda baya shine ta da mu sanade na arzikin mu shine uwa uwa.
Da farko dai shirin Noma tushen arziki yana yi wa daukacin masu sauraro barka da shigowa sabuwar shekarar 2025 da fatan zamu ga karshen ta lafiya. Shirin na farko a wannan shekara zai yada zango a Najeriya duk da irin tallafi da gwamnatoci ke baiwa bangaren noma, matsalar karancin abinci ko tsadar abinci sai karuwa yake a kullum, bayan kuma rahotannin samun yabanya da albarkar damuna. To shin me ke kawo wannan matsala? Wakilinmu Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da wasu shugabannin kungiyoyin makiyaya da manoma a kasar. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Sunana Honorable Khalil Muhammad Jallo, shugaban kungiyar makiyaya da fata ta kullum Allah.
To doctor kai ma zan so ka gabatar da kanka.
Sunana Dr. Faruk Rabi Mudi, shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya, wato All Farmers Association of Nigeria.
Dr. Faruk, idan zan fara da kai, kullum ana maganar wadata kasa da abinci, kuma gwamnati na ɗaukar matakai iri-iri domin tabbatar da an wadata kasan nan da abinci, amma kuma har yanzu abincin nan yana nesa ga talaka, musamman wurin samunsa da sayensa da kuma ainihin tsada da ya mamaye al'amarin abinci a kasan nan. Kamar ku a matsayin ku na manoma, ban sani ba ko da shi ta ce kallon abin da ya sa abincin nan kusan talakawa a Najeriya da dama ba sa ma iya samun abinci sau uku a rana.
Idan aka ce abinci yana tashi ya yi tsada, to ba a yi kallo da kuma duk abubuwan rayuwa haƙi yake ba. Babu yanda za a ce shi kaɗai abinci kar ya tashi amma komai ya tashi. Misali fetur ya tashi. Taki bara mun siye shi a kan naira 16,000 zuwa 18,000 ya yi ta haka ba. Yanzu ba na an siye shi 40,000 da wani abu har hamsin ruwa. Litir muna siyan sa da naira 160,000 da za a siye shi 1,000 da wani abu. Haka duk komai ne, akwai maganin teki da bara mun siye shi naira 800,000 amma ba na 6,000. Saboda haka abubuwa ne suka tashi gaba ɗaya, dole komai ne zai tafi gaba ɗaya. Yanda mota kuɗinta ba raba kuɗinta ne bana ba, to haka abinci ba zai yi haka, abubuwa ne suka tashi gaba ɗaya.
Honorable Khalil Muhammad Bello, a baya dai mun sani cewa kamar abin da ya shafi nama da kwai da madara kusan ya ɗaya daga cikin abincin talakawa a ƙasar nan. Amma yanzu nama, kwai, madara ya zama sai gidan wane da wane. Kiwon ne kuka daina yi ko kuma dabbobin na kullum suka daina yi, ko kuma menene faru ne?
Sun baye da tsarkakiyar da take tattare da gudanar da kiwo a Najeriya shine babbar matsala. Kuma matsalar ba ta tsaya ga makiyaya ba, har ta gangara ga manoma. Domin manoman su ne bujagan duk abin da ya faru. Dukkan burtaloli da aka sani sun doke su. Dukkan wasu wuraren kiwo an mamaye su. Yau ba idan kana tafiya ka ga dabbobi a bakin hanya, shanun nan za su kirga a ƙarƙarin su ma ko kana mota, saboda ba haka suke ta kare kaina bakin hanya suna neman abinci. To mu ɗin hanyar kiwo ne, gwamnoni ƙalilan ne da ma gwamnatin tarayya duk da ta kafa wannan ma'aikata ta kiwon dabbobi a yanzu, suka mai da hankali a kan kiwo. Amma duka an yi watsi da shi, wanda ya sa dabbobin ba sa rikuwa duk sun tsallaka sun tafi ƙasashen waje. Kuma a taƙaice ta inda ya shafi manoma shi ne, ta takin nan da yake faɗa ko 1,000,000 na nema, da na gargajiyar ake amfani. Amma yau dabbobin ma babu su balle a samu takin da za a zuba a gonaki. Amma shanu ya fi ita ta fi ƙarinta ma taki ne. To ni shanun babu su sun ƙare shi, yasa naman ma yanzu wasu kallonta ma ba sa yi domin ba za su same shi ba. To matsalar ita ce kowane abu sai an ba shi inganci, an inganta shi sannan ka same shi. To kiwon kwata-kwata ma a Najeriya yanzu kusan babu zarafin da za a yi shi, babu in sai a ce maka wai a yi kiwo na zamani a tara shanun guri ɗaya. To in ka tara su ma ai sai da burtali inda dabbobin za su je, ko kana da tasha ai sai da hanyar motar da za ta kai tasha. A matsoman da su kansu sun kasa ce da kansu, amma sai su ce maka a killace dabbobi guri ɗaya. Su kansu manoman yanzu nan da wata da ya ji uku duk za su koma au, To dan haka harkar kiwon an yi wafi da ita kuma zai shafi noman ma gaba
ɗaya. Dr. Faruk Razi Modi, honorable Khalidu Bello ya jefa muku kalubale inda yake magana cewa kuma mai burtalo ya ka da sauransu. Da gaskiya ne kuma mai musu burtalo ne?
A gaskiya zan iya cewa gaskiya ne irin waɗannan abubuwan da yake fita. Domin makiyaya za su taso daga tun daga Mali su shigo Najeriya sai sun dire haffata su. Amma idan makiyayi ya je a wajen dawowa sai karar hanyar da ya ji ya dawo ya tarar da shi ba zai iya tashi shanunsa sama su tsallake ba dole sai ya shiga nan wurin. Saboda haka idan ya shiga nan wurin kuma sai a zama abin ya jawo fada. Abubuwan da ya faɗa gaskiya ne babu ja. Mun kuma a ƙungiyance a gaskiya a kodayaushe. Dama muna faɗa akan cewar manoma su daina shiga burtali kuma muna kai ƙara ga irin waɗannan waɗanda suke fita. Amma abin shi ne gaskiya ɗan siyasa da suke shiga ofis kowa ya shiga yana so ya ga abin da ya samu fiti suke raba wannan burtali. Kowace jiha sai an samu irin wannan shi ya sani gaskiya ne allocation ake bayarwa haka kawai sai a zo a biyu wannan dajiyata. Amma mu ba ra'ayinmu ba ne wani. Waɗanda ka gani a nan wurin zaga wani ne wanda ya isa za a je a ba shi irin waɗannan hanyoyi. In aka ba shi irin waɗannan hanyoyi saboda an ci ƙasa ta gwamnati sai mu ƙarƙashi lokal gwamnati yawanci lokal gwamnati suke raba irin wannan. Duk a nan ake samun matsaloli ne. Kullum mu a cikin raba rigima muke mutuwa gabanin shi sa za a ga ƙungiyar afal da raguwar makiyaya saboda mun riga mun san mu ne ba su iya raba mu. Shi ma manoma ne duk inda makiyayi ce in ya je ya da zango noma yake so ɗani yadda zai ɗan ci da abin nan ɗinsa. Mu ma duk inda muke za a ga dole muna ɗan ajiye ɗan dabbobi a baya sannan duk inda suka zauna suna ban mana tashi. Wannan abubuwan hakan muka samu amma aka zo aka haɗa rigima tsakanin mutu wanda mu ba ma so su ba sa so. Su sun san ɗan'uwan mu ne mu mun san ɗan'uwan su. To mu da su muke so mu haɗa kai duk mu dinga warware matsalolinmu. Ba tare da ma hukuma ta shigo mana ba. Manoman da mazai ya shiga kan hanya to mu ba ruwanmu da shi.
Wani rabu da Khalil Muhammad Bello kamar da Dr. Faruk ya yi bayani cewar da gaske ne ana cinye burtulun nan amma ka ga ɗazukai kamar kana nuna ya tsaya ga manoma. Amma ga shugaban manoman Najeriya ya ce haka ne amma kuma su ma ba a san ran sai ke faruwa ba. Kuma idan ka duba kusan dukkan manyan 'yan siyasan kasar nan babu mutumin da in ya ga wuta za ka ji an ce maka ya yi gidan gona. Babu wani babban 'yan siyasa zuwa Najeriya da bai da gidan gona. To menene yasa ku da kake magana yanzu kake nuna yatsa ga manoma bayan kuma ga ainihin ga zahiri kamar da shugaban manoman ke bayani 'yan siyasa ke da wannan alhaki.
Ina godiya ga wannan adalin shugaba na manoma da ya tafi gaskiya. Mun muna cewa manoma domin har su kansu wanda suke gadara da ƙarfin mulki da Allah ya ba su cikin hannun wuraren azuma noman suke dan haka idan ana maganan an mari mutum ya ji zafi da wanda ya mare shi da karfi da wanda ma da ya ga ya dan gongare shi ai zai ce marin sa kai dan haka mu noma dai ake yi kuma noman nan gaskiya ne yadda ya faɗa dan gaskiya ce galibi wanda suka fi handa mai wuraren kiwon nan masu karfi ne da Allah ya ba dama to su kuma manoman su ma akwai nasu su kuma nasu su ne kamar burkanoli kam ai su manoman ne suke ƙara fata da gonakin su da jiya ka duba babbar hanya idan ka tsaya daga Maiduguri za ka tafi Abuja ko Kano za ka ga cewa a ka'ida mita 30-30 ya kamata a bari inda mai dabba zai wuce yau an wayi gari manoma sun nome har bakin kwalta au mai dabba zai bakin kwalta kamar yadda shi ma ya faɗa ko kuma ya shiga gonar wani ka ga wannan ɗin shi ya shafi ainihin wato manoman ne waɗanda suke ɗan uwan mutum abokan zamantakewar mu kuma babu dama noma ta yi babu ciwo babu dama ciwo ta yi babu noma kuma na tabbata da irin waɗannan adalai shugabanni in Allah da za a samu huta da wuri muna iya haɗuwa mu taka alheri ga ƙasa gaba ɗaya.
Masu sauraro a nan za mu sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da wakilin mu Hassan Maidan Kaina sai kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.